Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya a birnin Kwandi. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 23 ga watan Satumba shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, biyar na safe kenan agogon Ghana, karfe 1 dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiya da ake yi da Iran. Sojojin gwamnatin Somalia akalla 20 sun mutu a wani harin kungiya Al-Shabab. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya yi magana a kan batun almundahana da shugaban ƙasar Ukraine.
To, yayin da aka yi bikin ranar zaman lafiya ta duniya ƙarshen makon da ya gabata, wasu al'ummomin jihar Plateau da ta yi fama da rikice-rikice a baya sun yi waiwaye kan matakan da suka ɗauka waɗanda suka sa unguwanninsu mai mabiya addinai daban-daban suka ƙi shiga cikin faɗan.
Tunda an yi wannan crisis din ban taba samun sha a gwamnati ba, amma muna duba inda yake fara wuri, zai muna tara jama'a inda wurin wannan zaman dole ne mu haɗa kai, ba a sa bariya a ce wannan krista wannan muzai.
To, a wannan mako ne za a bude babban taron majalisar ɗinkin duniya a karo na 74 a birnin New York da ke nan Amurka. To, shin ko waɗanne batutuwa ake hasashen za su mamaye taron?
Me za a yi don kada zamana an shiga wani hali na kakanaka na yaƙi tsakanin Saudi Arabia ko kuma da ƙasashen Gulf da ita Iran? Har ila yau akwai rikicin Ingila da ƙasashen Turai.
Za mu je jamhuriyar Nijar ku ji yadda dubun wani gungun 'yan fashi ta cika. Sannan Sarfila Hashim Gumel zai gabatar mana da shirin ciki da gaskiya, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiyar da ake yi da Iran, wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya. To, amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakan diplomasiya ya kasa yiwuwa, shugaba Donald Trump a tabakinsa zai yanke shawarar da za ta zama dole wajen cimma muradunmu. Pompeo ya faɗa wa gidan talabijin na ABC News cewa yanke shawarar da gwamnatin Trump ta yi kwanan nan na tura ƙarin sojojin Amurka da makaman yakin sama zuwa Saudiya zai inganta ɗamarar sojojin ya kuma daɗa takura Iran. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya faɗa jiya Lahadi cewa kasancewar dakarun ƙasashen waje a yankin tekun Fasha zai jefa yankin cikin rashin tsaro. Sojojin gwamnatin Somalia akalla 20 suka mutu, guda 18 kuma suka samu raunuka, bayan da mayakan Al-Shabab suka kai wani samami a wani sansanin soja da ke kudancin Mogadishu, abinda kafofin tsaro suka gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Majiyoyin sun ce maharan sun tada bamabamai da ke makare cikin wata mota a sansanin sojin El Salin, sannan suka danna ciki a harin na asubahin jiya Lahadi. Maharan sun kwace sansanin na wani ɗan lokaci, a cewar wani jami'in yankin da ya yi magana da sashin Somaliyanci na muryar Amurka. Mai magana da yawun dakarun Somaliya na musamman ya ce maharan da suka kai harin a sansanin suna da yawa sosai. Mawalid Ahmad Hassan ya ce faɗan ya ɗauki kusan tsawon minti 40. Yana mai jaddada cewa sojojin sun kare sansanin, ya ce an tura ƙarin sojoji zuwa sansanin. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa cewa ya yi magana a kan batun matsalar almundahana da shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky. To, amma bai zarce da cewa sun tattauna kan batun binciken ɗan takarar jam'iyyar Democrat mafi fice, wato Joe Biden ba. Jaridar Wall Street Journal ta ce har sau 8 shugaba Trump ya buƙaci Zelensky da ya binciki Biden da ɗansa Hunter, da kuma ko wani kamfanin iskar gas na Ukraine ya yi ƙoƙarin samun alfarma ne da ya ɗauki Hunter aiki a lokacin Joe Biden yana mataimakin shugaban Amurka. Rahotanni sun ce Trump yana kokarin ya ga Zelensky ya hada kai da lawyer shi Trump din Rudolph Giuliani wajen abinciki Biden da ɗansa. Trump ya kira Zelensky ne tun a watan Yuli, watanni biyu bayan da ya hau kan karagar mulki a Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yabawa Prime Minister India Narendra Modi da kuma Amurkawa 'yan asalin India da ke zaune cikin Amurka. Trump ya bayyana tare da Modi a gaban mutane da akasarinsu Indiyawa ne waɗanda suka kai wajen 50,000 da suka cika dandalin wasanni na Houston a wannan taro da aka yi wa lakabi da taron Howdy Modi. Muna matukar alfahari da ku a matsayin Amurkawa, abinda shugaba Trump ya faɗa wa al'ummar Amurkawa 'yan asalin India kenan. Ya kuma ƙara da cewa gwamnati na ta miƙe tsaye domin ƙwato muku haƙƙinku kulli yaumin. Yayin da Modi yake gabatar da Trump ya ce, Donald Trump ya sake mayar da tattalin arzikin Amurka mai ƙarfi. Modi ya ce a tsawon shekaru biyu da Trump ya yi yana mulki, dangantakar India da Amurka ta ƙara ƙarfi sosai. A ranar Asabar da ta gabata, Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta faɗa cewa ƙasar Tanzania ta yi ƙememe da aka buƙaci ta yi bayani kan wasu cututtuka da ake ganin Ebola ne. A wata sanarwa, Hukumar Lafiya ta faɗa cewa tana sane da wasu rahotanni da ba na hukuma ba ne a kan yiwuwar ɓullar cutar Ebola da dama a wurare daban-daban da ke wannan ƙasa ta gabashin nahiyar Afirka. Sanarwa kuma ta ce wasu mutane da aka gano sun yi mu'amala da wanda ake kyautata zaton ya kamu da cutar a birnin Dar es Salaam. Wani rahoto da ba na hukuma ba ya ce an killace su a wurare daban-daban a ƙasar. Masu zanga-zanga a yankin Hong Kong sun lalata tashar jirgin ƙasa tare kuma da saukar da tutar China ta kalli ƙasa a jiya Lahadi, yayin wani mako da masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya suka yi. Sannan wasu dubban mutane sun gudanar da jerin gwano a jerin shagunan Shantin. Masu zanga-zangar sun gina shinge a kan hanyoyi da suka cinna musu wuta. 'Yan sandan kwantar da tarzoma sun harba hayaki mai saka ƙwalla don su tarwatsa wasu masu zanga-zangar.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da batun zaman lafiya, inda a ƙarshen makon da ya gabata ne aka yi bikin ranar zaman lafiya ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tabbatar da wanzuwarsa a sassan duniya. Daga Jos a jihar Plateau, birnin da ya sha fama da rikice-rikice a shekarun baya amma yake cin gajiyar zaman lafiya a yanzu, ga Zainab Babaji da wannan rahoto.
Zaman tattaunawa da rungumar juna ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ba na daga ginshiƙan samar da zaman lafiya mai ɗorewa a tsakanin al'umma. A bikin ranar zaman lafiya ta duniya da aka gudanar a nan Jos, al'umma da dama sun bayyana cewa aƙidar yafiya tsakanin waɗanda suka samu saɓani a baya zai taimaka wajen samun dawwammamen zaman lafiya da cigaban al'umma da ƙasa baki ɗaya. Duk da rikice-rikicen da wasu sassan jihar Plateau suka sami kansu a ciki, akwai wasu ɓangaren jihar da ba su yadda sun shiga rikitar ba. Na zanta da basaraken yankin Rantiagel, Dada, Leopam, ko waɗanne matakai suka ɗauka ta yadda ba su samu saɓani da abokan zamansu ba?
Tun da an yi wannan crisis ɗin ban taɓa samun shi a unguwarmu ba, amma muna duba inda yake fara wuri wajen muna tara jama'a. In je wurin wannan zaman dole ne mu haɗa kai, ba a sa bariya a ce wannan kristiyan wannan musulmi a al'umma na Plateau za su doke koyarwa da inda muke, domin sani muna zama da jama'a mu tattara su time to time, ba wai sai dai ba wai sai abu ya faru shine za a ce ku zo, a'a ba mu haka.
Basaraken yankin Rantiagel a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu, Dada, Leopam, a baya cikin ƙwarriyar Jos ta yi fama da tashin hankali da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi masu ɗimbin yawa. A yanzu an samu sassauci in banda ayyukan ɓata gari da suka hada da 'yan sara suka da ƙungiyoyin asiri. A cewar Abdullahi Rocky Boy da ke fafutukar wanzar da zaman lafiya a nan Jos, iyaye na da gagarumin gudunmowa wajen tarbiyyar ƴaƴansu kan turba na gari.
Maganan kungiyoyin asirin nan gaskiyar magana shi yake damun mu a jihar Plateau. Amma na gode ma Allah, Peace Building Agency da STF an hada karfi da karfe da su Commissioner of Police akan wannan gagarumin damuwan da ya taso mana a kudan jihar Plateau. Kuma fata na shine iyaye su yi kokari su jajirce akan ƴaƴansu, saboda in har yaron ka na makaranta kana mishi abin da ya dace, ba shi da daman da zai je wani guri. Ka biya ma ɗanka bukatun da ya kamata ka biya mar tsakani da Allah, in ba haka ba Allah zai tambaye ka. Yawancin iyaye suna ɗaya daga cikin ulmul ba a bayan sun wannan abin. Yaro zai rike babban waya, mace za ta rike babban waya, amma iyaye ba za su tambaye su waye siya miki ba, waye siya maka ba.
A baya an samu tashin hankali tsakanin makiyaya da manoma. Shugaban kungiyar matasan Fulani ta John the Jam, Alhaji Sa'idu Mai Kano, yace ci gaba na samuwa ne in har al'umma sun rungumi junansu.
Tunda aka fara yaki, ba kabilan da ta samu wani gudunmowa ko kuma wani ci gaba dalilan yaki, saboda yake yaki abun gudu ne, tashi hankali abun gudu ne. Kowane mutum ko kuma kowane kabila ko kuma kowane addini ya kamata su rungumi zaman lafiya. Don abunda zaman lafiya bai kawo ba, rashin zaman lafiya baya kawo a kowane kasa, a kowane jiha, kuma a kowane local government.
Sakataren gwamnatin jihar Plateau, Farfesa Danladi Atu, yace gwamnati na kokarin hada kan jama'a don samun dawwammamen zaman lafiya.
Muna so a hada kan jama'a, a gane jama'a, domin abunda zaman lafiya ba zai baka ba, basifa ba zai baka ba. Ganewa juna shine farkon zaman lafiya, matakin zaman lafiya kenan.
Sakataren gwamnatin jihar Plateau kenan, Farfesa Danladi Atu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gaida Zainab Babaji. Yan sanda a jamhuriyar Nijar sun gabatar wa manema labarai wasu gaggan yan fashi da makami da suka addabi jama'a a kewayen bankunan birnin Yamai da wasu waɗanda ke bin dare don kai farmaki a gidajen attajirai da ofisoshin kungiyoyi da kamfanoni masu zaman kansu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana daga Yamai.
Gungu na farko na waɗannan yan fashi na kunshe ne da mutane kimanin 15 waɗanda suka hada da yan Togo da yan Benin da yan Cote d'Ivoire. Bayanai na nunin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka yi nasarar kwacen miliyan kusan 200 na sefa a nan Yamai. Dubin waɗannan barayi ta cika ne sakamakon haɗin gwiwar 'yan sandan gaya da takwarorinsu na Yamai. Nana Aishatu Bako ita ce mataimakiyar daraktan sashen watsa labarai a hukumar 'yan sanda.
A cikin waɗanda anka kama mutanen nan 15, akwai waɗanda sun ka amshe ma wani ɗan taliki, in kuna tune, miliyan 140. Kuma akwai wani bawan Allah shi ma da sun ka halbe bakin wata bank, shi ma sun ka amshe mishi miliyan 50 ba dai. Don duka suna cikin bandikin nan, suna nan duka an kama su. Daga ƙetare suke zawa, suke yin wannan in sai su koma kuma. Makamman da suke utilize da motuna da motoci duka da suke aiki da su duka an same su.
Sauran mutanen da suka fada komar 'yan sanda su ne waɗanda ke bin dare suna kai samame a gidajen attajirai da ofisoshin kungiyoyi masu zaman kansu, cikin su har da wani mutumin da ya hallaka wata malamar makaranta da yake yi wa gadi a gidanta.
Wani wanda ya kashe wata baiwa Allah a nan karshe Central Arabi Sawu, shi ma don an same shi yana nan tare. Kuma da wani yaro shi ma da bawan Allah dan karshe La Cruz, shi ma wasu matasa ne su hudu sun ka kashe shi ba a jima ba a nan Yami, don dukansu suna nan wurin.
A yayin da ya ziyarci ofishin 'yan sandan farin kaya don ganewa idanunsa waɗannan 'yan fashi, alkali mai tuhuma da sunan hukuma wato Procureur de la République Shaibu Samna ya bayyana cewa dukkansu sun amince da laifukan da ake zargin su da aikatawa, abinda ke nufin za a gurfanar da su gaban kwaleya don karɓar hukuncin guncin da doka ta tanadi.
L'argent, les bons d'essence, les ordinateurs, etc. ont été retrouvés sur eux et ils ont avoué ces faits.
Akalla miliyan 329 na sefa da yanka ne aka bayyana cewa waɗannan barayi sun yi nasarar kwata a hannun bayin Allah, ba idan wasu na'urorin computer da dai sauransu. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mugare gade mai gina ra mun mugunta, ni dai tsaro na Allah sarki kallan tsoro na lamin mugunta
gargadi mai gina ra.
To daga yau Litinin za a shiga babban taron Majalisar Dinkin Duniya ga dangadan a headquarter majalisar da ke birnin New York a nan Amurka a karo na 74 inda tuni shugabannin kasashen duniya suka hallara. Dazunan na tuntubi mai fashin baki Professor Yusuf Alhassan na jihar Missouri. Batutuwan da ake hasashen za su mamaye wannan babban taro, amma dai ya fara bayani ne kan maksudin kafa ita wannan majalisa.
Ita Majalisar Dinkin Duniya dama wato kungiya ce ta kasashe, kamar yadda kai bayani, na kasashen duniya da suke ciki, wanda zan ce su ne membobi ko kuma wanda su ne suke cikinta, suke kokarin dinke duk wata baraka da take fitowa ko tsakanin ƙasa da ƙasa. Misali yanzu kamar a hanyar da ake ciki tsakanin Iran da Saudi Arabia, tana ɗaya daga cikin, na tabbatar maka cewa bayanin da za a tattauna ga cewa yaya za a sami yanke hukunci game da wannan al'amari, ko kuma yaya me za a yi don kada ya zama an shiga wani hali na kakanakaye na yaƙi tsakanin Saudi Arabia ko kuma da ƙasashen Gulf da ita Iran. Na ɗaya kenan. Na biyu, har ila yau akwai rikicin Ingila da ƙasashen Turai wanda ake cewa Europe akan wannan Brexit. Fitar Ingila daga kasashen yan uwan ta Turai, na tabbatar maka yana ɗaya daga cikin abin da za a tattauna, shi ma a gaya za a shawo kan al'amarin. Sannan banda wannan, akwai har ila yau ina ganin cewa in baka manta ba, tsakanin shekarun jiya da jiya an yi zanga-zanga a duniya gaba ɗaya kan canjin yanayi da yake shafar duniya gaba ɗaya, wanda za ka ga cewa yanzu kamar a nan Amurka akwai jihohi da yawa da suka samu ambaliyar ruwa, ya cinye garuruwa da tituna da jama'a da dukiyoyinsu da sauransu.
To a baya shi babban sakataren majalisar wato Antonio Guterres ya faɗa cewa batun sauyin yanayi zai zamanto babban batu da za a sa a gaba a wannan taro. Wasu na ikirarin cewa mai yiwuwa waɗannan batutuwa da ka zayyano a farko su mamaye shi wannan taro har a manta da babban kalubalen sauyin yanayi da ake so a tunkara a wannan taron.
A yanayi, canjin yanayi ai ya shafi kowa ne gaba daya, ba kawai shi kadai. Ina ganin kamar zai fi samun kamar maki zance, ko kuma zai fi samun wato jan hankalin jama'a yadda za a tattauna, saboda abu ne wanda gaskiya ya shafi kudu da arewa, gabas da yamma, a duk duniya gaba daya.
To Professor Yusuf Alhassan kenan da ke jihar Missouri a nan Amurka, inda gugu ke cewa 12 dare ne da minti 17 a can jihar ta Missouri, wato 1 dare da minti 17 kenan a nan Washington DC. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A wannan mako za mu duba wani batu ne da ba sabon ba, da ya shafi mutane masu larurar rashin gani, wato makafi, da ake ganin su da ƙyar sanda suna dogarawa don gane hanyar da za su tafi wajen sana'arsu, inda wasunsu da dama ke sana'ar bara. Yau shirin Ciki da Gaskiya zai duba zargin cin hanci da rashawa ƙungiyar makafi reshen jihar Katsina a arewa maso yammacin Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Kunel. Musa Adamu Fintuwa ya bayyana kansa a matsayin mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. A zanta wasu da wakilin muryar Amurka Zahardin Sani a Katsina, Musa Fintuwa ya yi zargin badakala a kungiyar makafi, inda kuɗin da kan shiga asusun kungiyar kan zirare zuwa aljihun wasu kalilan. Hakanan Fintuwa ya nuna damuwa da yadda akan samu shishigi tsakanin sarakunan makafi da shugabannin kungiya da kan kawo kwamatalar shugabanci. To ga dai korafin daga bakin mai shi.
Bismillahi wa sallallahu ala nabiyil karim. Assalamu alaikum. Ni ne Musa Ahmed Fintuwa, mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina. Yau kuka na a yau kan shugabannin na kasassu ne na jihar Katsina. musamman sarakunansu na gargajiya wanda suke musamman bangaren makafi mu da muka fara kafa kungiyoyi a Najeriya, amma saboda yanda suke mana riko na zalunci da na haƙi gashi mun koma mu ne baya ba mu da cigaba ko guda daya. Na farko dai asusun kungiyar gaba daya sun kashe shi, kuma sun rike mukamin shugabancin gargajiya na kungiya duka ko ina haƙi ya fito hannunsa zai shiga. Kuma har yanzu ba su yi neman taimako wajen gwamnatin jaha da kananan hukumomi wanda kuma suna ce za su gina gidajen saukar baki na makafi ko na sana'o'i, amma har yanzu ba ɗayan da aka yi kuma ba inda aka shi inda kuɗin suka shiga. Hatta account ɗin da suka kashe shi an bar shi da kuɗaɗe da yawa. Kuma abin mamakin ma an suka je neman taimakon sai ka ji shi wanda ke ba taimakon ba su cewa ina asusun kungiya, sai dai su ɗauki makudan kuɗi su ba su a hannu kuma a rasa inda kuɗin nan suka shiga. Mutum ɗaya ne kawai a jihar Katsina mazaunin Kaduna wanda ake kira Ibrahim Magnet, shi ne kawai ya taɓa bayan ya bada sun yi bikin karrama shi ta hanyar yaudarar da suke, ya bada kuɗi an raba sai ya ware naira miliyan guda ya ce ga ta a raba duk wanda a aji take duk wanda da ya zo da lura shi ko makaho ko gurgu ko kuturu ko kurma in dai an gansu to a ɗebi wannan kuɗi a yi mai magani, in kuma sun ƙare a tuntuɓe shi nan take sai ya ce su kawo account ɗinsu. Sai aka ce ba account na ƙungiya sai dai personal, ya ce bai ba da kuɗi a personal account, ya ba da kuɗi ga principal na government college ya ce in dai sun buɗe account na ƙungiya ya ba su. To ban san yadda aka yi ba suka bi hanyar ta hanya suka yi da principal ya ba su kuɗin nan, yanzu haka kuɗin nan miliyan guda an rasa inda suke. Kuma company MTN ya shigo kasan ya shigo jihar Katsina 2008 ya bada gudunmawa ga nakasar shugaba dai wanda wallahi inda an yi amfani da gudunmawar nan yanda ya bada. Kuma sannan 2014 ya dawo ya ƙara bada irin wannan gudunmawar dai akalla a wancan 2008 din da ya bada an kwari makafi sama da naira miliyan 5 na kayayyakin su masu amfani da aka danne aka hana su. Sannan 2014 ma an kwari makafi sama da miliyan 7 domin a jihar Gombe mun ji sai da suka kai ga talar motocin sannan aka ba su kayayyakin su, amma jihar Katsina an kace za ka yi magana to shugabannin sai a ce kana rigima da sarakunan gargajiya. Kuma sarkin makafi kanshi marigayi Alhaji Magajicin Gida Allah ji kanshi shi da kanshi dama ya ce su a Katsina an fa hadama wajen neman mukami da neman danna haƙƙin mutane ba kaman makafin Daura ba da sarakunan suna ban lafiya talakawansu. Saboda haka ne nake roƙon sarakunan makafi na sauran bangarori kada su fita ina fukar sarauta su ne, a'a ina sarauta ina fukar yanda ake amfani da ni a Katsina ana danna haƙoƙinmu. Sannan kuma koda wani abu ya same ka na allowance haka aka soke maka ko wani aiki aka kore ka in ka ce su ne maka haƙƙinka sai sun caje ka daga naira 5,000 abin da ya sama cewa kuɗin zirga-zirgar da za su yi wajen neman haƙƙin. Kuma ba abin da za a yi tunda inda akwai account ɗin ba a kashe shi ba cikin account ɗin na za a ɗiba a yi maka wannan aiki. Sannan kuma su kansu makafin Daura ɗin sun kira ne suka ce sai da aka nemi 70,000 hannunsu sannan aka ce za a yi musu aiki a ba su allowance ɗinsu. To kuma har yanzu ba 70,000 ba allowance. Kuma abin baƙin ciki akwai wasu makarantu na koyon sana'a a nan jihar Katsina kaman guda 6 da aka keɓe na gwamnati, magidanta ne ke koyon sana'a nan da makafi da guragu da kutare da kurame. Wallahi abinda ake ba su a wata kowane mutum naira 3,000. To naira 3,000 na a wasu jihohin 7,000 ake bada zuwa 12. Ni din nan na rubuta wa mai ba gwamnati shawara ta fannin na kasassu cewa da Allah gwamnatin jihar Katsina ya daure a ƙara musu wannan kuɗi. Gwamnatin jihar Katsina aka ce ya ƙara naira 2,000 sun koma 5,000. Wai kuma sau ɗaya aka ba su wannan 5,000 ɗin sai aka ce ga wannan ya sake janye wannan ƙari ya ce ya fasa sun koma 3,000 wanda abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kenan. Tunda ga wannan har ƴan ƙwallo ya ƙara ma kuɗi bai taɓa ragewa ba bare wanda ya kamata ta taimaka wanda kuma shi ne ya taɓa taimakon su fiye da kowa ya zai ba su ƙarin 2,000 kuma ya zo janye. Sannan kuma 5,000 ɗin sau ɗaya aka ba su 3,000 da suke ansa sai an tara na wata 12 sannan a ba su na wata 5 ko 6. Kuma sun wafi an cire kuɗin sarakunan na ƙasarsu an cire kuɗin ƙungiya sai dai an lalata kuɗin gaba ɗaya sannan a zo a ba su a hannunsu. Kuma ana zaunar lafiya sai ka ji sun buga fom su ce matar gwamna ko gwamnan ko kuma ma'aikatan mata za ta ba da gudunmawa ka fai fom ɗin daga 100 zuwa 1,000. Kuma wallahi baka isa ka ce ina na baya da aka buga ba a baka ba sai a ce kana jayayya da sarakuna. Sannan kuma akwai ma lokacin da gwamnatin shi makafin ta tafi suka ce kowane namiji da mace 4,000 za su bada kuɗin fom ga kuɗi na an ware CBN za ta bada rance. To suka ce kafin shi mai tafi za a bada rance. Har yanzu abin da aka kenan ba kuɗin da aka bada 4,000 a local government 34 na Katsina ba kuma wannan kuɗi da aka bada. Kuma sun anshi kuɗi na zaɓe naira 2,000,000 wajen gwamnatin jihar Katsina banda da wanda aka ansa a local government 34 cewa za a je zaɓe Lagos. Mutum ɗaya daga cikinsu aka yi zargin shi cewa ya danna naira
na
ƙungiyar makafi ake zargin shi ya danna naira 1,500,000 a gaban mai ba gwamnati shawara ta fannin na ƙasassu aka yi wannan maganar ya tabbatar kuma ya anshi wannan kuɗi ya danna ya kashe. 1900 wanda ba su yi mota kungiya sun ba yanzu an rasa inda suke. Motocin kungiyar makahi da kayayyaki da buhuna da matar gona shi mata bada wallahi ba labarin su ba su inda suka shiga ba kuma an saida su. Shi kanshi mai bada shara ga fannin na kasar su da gona ya nada shi ba wanda ya sani. Zanga-zanga suka ta yi fili a fauke shirin ya kiyadda da abin da suke na danna haƙƙin na kasar su. Ya ce a zo a zauna su gaya mai haƙƙin da suka danne. Suka ce babu magana sasanci sai dai ya sauka kawai gwamna ya sa wanda suke so. To kai da ba kai za a ba shahara ba don me kai za ka faɓi wanda gwamna zai zaɓa ya ba shahara. Kuma haka suke a local government ya fito da sunan mutum su ce kantoma ya ba shi mai ba da shahara ta fannin na kasar su. In an ba shi kuma ya fi tambaya na alamar tsake baka ko dai ku raba biyu ko ka ba su kashi ɗaya cikin uku tunda waifu suka nemo maka wannan mukami. To ina ma ni kantoman suke bani mamaki ma ya za a yi mutumin da bai san gidanka ba ya turo maka mai ba da shahara kuma. Wallahi wannan koke-koken namu mun tara su mun kai su guri kala-kala duk inda muka je mun samu nasara a kansu. Wajen shugaban kungiya na kasa baki daya ya zo ya sa an rushe reshen kungiyar. Amma da yake su ne farakuna sun kiyadda yanzu ma cewa suke inda za a je yanzu ba zai musu komai ba tunda shi kanshi ya amfana da harkokinsu na murdiya da suke yi. Kuma sarkin makahi marigayi mun kai kara wallahi ba mai fitan zai goyi bayanmu ba domin duk 'yan majalisar shi gaba ɗaya ba su goyi bayanmu ba suna tare da ɓangaren zaluncin. Amma shi da yake uba ne bai sa kan cikin siyasa ba wallahi ya yanke hukunci ya hana a yi zaɓe ya ce dole sai dai a yi sulhu tunda wancan kalan an yi zaɓe an yi murdiya. Hukumar zaɓe ta turo wakilanta amma dole haka aka yi ta jihar Katsina. To ta turo wakilai a yi zaɓe sun riga sun shirya yadda za su murɗa zaɓen. Kai ƙarshe mun kai wajen sarkin Katsina. Sarkin Katsina ya ba da umarnin cewa lallai su tsaya gafartarsa ta gargajiya ba wani mafi shugabancin kungiya. To inda abin da ya ba mu mamaki sarkin Katsina ya yi adalcin da in ba lokacin sahabbai ba ba a yi wani adalci ba domin ya ba mu goyon baya 100% kan abin da ya bincika ya gano na gaskiya. To sai dai ba abin mun gama ƙorafe-ƙorafen mu da 'yan majalisar shi in za ka tashi kai magana ya fice a kada ka ce ko iyakaka kenan. To wanda ya kawo ƙala an ba a ba shi ya bayyana damar ƙalar shi ba. Ai ba a jin abubuwan da inda mun bayyana komai da komai namu wallahi sarkin Katsina da ya fi mana adalci Allah ƙara mai imani da abun ba haka ba an ɗauki mataki. To amma yanzu ya ba da umarni sun ƙi ɗauka ni da magoya bayana ma tuhumar mu ake ko ina ana kiran mu ni kaina sun ce sun kore ni daga mukamin bias wajen da na je na kai ƙara wajen sarki. Sauran magoya bayana kuma ana tunanin wai me za a ɗauki mataki kansu. Wanda ya tilasta muka shigar da ƙara kotu abin mamaki kuma shi chief justice wato alƙalin alƙalin jihar Katsina ya yi cewa shi ba zai iya fauran ƙara ba tunda shi patrol leader ne na kungiya a yi shari'an nan shi ne muke so waɗanda suke da wannan hannun haƙƙin abin a kansu don Allah su ji abin da muke ciki. In ba a yi wani gyara ba to wallahi makafin jihar Katsina babu yanda za a yi ci gaba ko kaɗan. Mun ba mu na karatu da aka ba mu to wallahi da yanzu ci gaban da aka ba mu professor yanda aka fame shi a Kano da an fame shi a Katsina tunda an riga buɗe makarantar makafi ta Katsina fiye da ta Kano. To amma an danne an saida ko kuma ajiye sai gwamnati sun nema sannan a ƙaɗaukowa a ce za a saida musu da su. To alhamdulillah ina kira ga hukumomi da abin ya shafa musamman masu kare haƙƙin ɗan adam da fannonin shari'a da gwamnati da ƙananan hukumomi da masu zaman kansu wanda suke taimaka su shigo ciki a yi gyara domin in ba haka ba wallahi tunda kungiya ce ta masu buƙata ta musamman abubuwa suna iya lalacewa kuma ci gaba ake so wallahi inda ana bin abu yanda muke samun taimako musamman yanzu. To da an ce wani ya bara a jihar Katsina wallahi ba a samu ba. Allah sa za su saurari mu su share mana hawaye.
Masu raro kun dai ji korafin da mataimakin shugaban kungiyar makafi ta jihar Katsina Musa Adamu Funtuwa ya yi. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ɗauki wannan korafi zuwa kungiyar makafi ta arewacin Najeriya. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Zahar Din Sani da Nasiru Adamu Alhikaya. Ni Sarfi Lahashin Gumel ke cewa sai mun sake haɗuwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce yana kan aikin neman mafita a diplomasiyance game da tankiyar da ake yi da Iran wacce ake zargi da kai hari kan matatun man Saudiya. To amma ya yi gargaɗin cewa muddin matakin diplomasiyan ya kasa yiwuwa. Shugaba Donald Trump a tabakinsa ya yanke shawarar da za ta zama dole wajen cimma muradunmu. Sojojin gwamnatin Somaliya akalla 20 suka mutu, guda 18 kuma suka samu raunuka bayan da mayakan Al-Shabab suka kai samami a wani sansanin soji da ke kudancin Mogadishu.
To, masu sauraro, da aka maka ƙarshen shirin na wannan lokaci, amma dan anjima da hantsi za mu sake dawowa insha Allah. Kafin nan bari mu yi kasakwanta aziya ga wakilin mu Murtala Faruk Sanyin na bisa rasuwar kawunsa Alhaji Faruk, wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Juma'a da ta gabata, da fatan Allah ya rahamshe shi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe ce ba Heri Dodi ne, Muhammad Lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde.